إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka majalisin Masjidut Tauhid dake unguwar GRA a cikin garin Azarai a jihar Bauchi wanda muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattab Allah yarda da shi wannan ita ce halka ta 39 na karatun tarihin wannan khalifa shiryayye da muke yi cikin littafin Abwa'un ala jihadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a halkar da ta gabata mun yi bayani dangane da misali da shi mawallafin ya kawo cikin misalai da suke tabbatar da ko suke fito da ko suke bayyana yadda sayyidina Umar yake lazumtar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali na biyu karatu ya gabata a kansa shine irin rawar da sayyidina Umar ya taka a yakin Uhud a yau insha Allah za mu tashi kan misali na uku cikin misalan da suke fito da yadda sayyidina Umar yake lazumtar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali na uku da mawallafin ya kawo mana shine yace gazwatu banil mustalik yaqin banil mustalik wannan gazwatu banil mustalik kamar yadda muka yi takaitaccen bayani a halkar da ta gabata yaqi ne wanda mafi yawa al'umma musulmi ba su san shi ba yawanci wanda suke karatu ko suka yi karatun sirar annabi zaka tarar su ne suka sani amma sauran musulmai ga magarin musulmai zaka tarar da yawa ba a san shi ba sabanin irin su yakin Uhud irin su yakin Badar yakukuwa ne wanda suke shahararru a tarihin musulunci wanda mafi yawa musulmai zaka tarar sun san su to dube da wannan gabanin mu shiga mu duba wannan misali da mawallafin littafin ya kawo wanda zai fito mana da yanda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake lazumtar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai muka ga cancantar mu duba takaitaccen bayani dangane da wannan yaki na banul mustalik ghazwatu banil mustalik akwai buƙatar mu duba takaitaccen bayani akan wannan yaki din abu na farko da za mu duba ga yaki din gabanin mu je kan point din mu shine me yasa aka kira wannan yaki da wannan suna ghazwatu banil mustalik me yasa aka kira shi da wannan suna banul mustalik kamar yadda muka yi ishara a halkar da ta gabata kabila ce cikin kabilu na larabawa wanda da yawa daga cikin malaman nasaba sun tafi kan cewa wannan kabila ta banul mustalik karamar kabila ce cikin kabilun Khuza'a mun san kabilar Banu Khuza'a babbar kabila ce to ita kabilar Banul Mustalik ta fito cikin kabiluna Khuza'a kamar yadda muka sani kabilar Quraishawa babbar kabila ce wacce karkashin ta akwai kananun kabilu irin za iya cewa kabilar Banu Hashim kabila ce da ta fito daga cikin kabilar Quraish irin kabilar Banu Tayn kabilar sayyidina Abubakar kenan ko waccan ta banu Hashim kabila annabi sallallahu alaihi wasallam kabilar Tayn kuma kabila Abubakar kabilar Adi kabila sayyidina Umar kabilar Banu Umayya kabilar sayyidina Uthman kaga kabilu ne kananun kabilu amma kuma duka sun fito daga babban kabila ta Quraysh. To haka ita ma kabilar Khuza'a babban kabila ce wacce karkashin ta akwai kananun kabilu. To ita kabilar Banul Mustalik karamar kabila ce da ta fito daga cikin babban kabila wato kabilar Banu Khuza'a. Sannan har ila yau daga cikin malaman nasaba suna gani ita kabilar Khuza'a wacce kabilar Banul Mustalik ta fito daga cikin ta asalin ta kabila ce ta mutan Yaman. Asalin kabilar Khuza'a kabila ce ta mutan Yaman wanda kamar yadda muka sani Aus kabilar Aus da kabilar Khazraj asalin su daga Yaman suke. To haka ita ma Khuza'a asalin ta kabila ce wacce ta fito daga Yaman. Sannan ma malamai suna ganin sun hada dangantaka da kabilar Aus da Khazraj tushen su daya ne. Kenan in ka ce kabilar Khuza'a da kabilar Aus da kabilar Khazraj waɗannan kabilu guda hudu sun hada dangantaka a can sama, suna da dangantaka a can sama kuma asalin su daga Yaman suke. Ita kabilar Banul Mustalik tana zaune a wasu garuruwa guda biyu. Idan ka fito daga garin Makka zaka tafi Madina, ta fi kusa da garin Makka akan Madina, amma an ka fito daga Makka zaka tafi Madina suna nan kan hanyar ka ta zuwa Madina. Wasu garuruwa guda biyu, gari na farko garin Qudayt, anan ne Banul Mustalik suke da zama, da gari na biyu kuma garin Usfan. Waɗannan garuruwa guda biyu sune garuruwan da wannan kabila ta Banul Mustalik take rayuwa a ciki. Kabilar Banul Mustalik tana rayuwa a garin Qudayt da kuma garin Usfan, wanda garuruwa ne da suke kan hanyar Madina in ka fito daga garin Makka. Suna tsakanin wani ƙauye da ake kiransa Marruz Zahran da kuma Abuwa. Abuwa mun san anan ne mahaifiyar Annabi Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarta. To waɗannan garuruwa na kabilar Banul Mustalik guda biyu, garin Qudayt da kuma garin Usfan, sunan zamu ji su bamu san su ba saboda suna ne na garuruwa na Larabawa. Kamar yadda mu ma zaka ga sunan garuruwan mu wasu wanda ba mu ba yana musu wahalan firici. To haka mu ma wasu al'umma wadda ba mu ba garuruwan su zaka ga suna mana wahala wajen firici. Kaga yanzu Qudayt daga ba kowa ne zai iya furta ta ba sai daliban ilimi. Kaman Usfan in mutun ya iya furta ma sai kaga ba zai iya rikewa ba. To waɗannan sune garuruwan da Banul Mustalik suke zaune a ciki. Suna tsakanin garin Marruz Zahran da kuma garin Abuwa, wato duk dai tsakanin Makka da Madina. Kenan yanzu natijar da zamu fita da ita ita ce Banul Mustalik kabila ce ta Larabawa wacce ta fito daga cikin Khuza'a, suna zaune a wasu garuruwa guda biyu da ke tsakanin Makka da Madina. To waɗannan sune Banul Mustalik a takaice. To tunda bayani za a ɗauko mana ko misali za a ɗauko mana na rawar da Sayyidina Umar ya taka a wannan yaki na Ghazwatu Banil Mustalik, wanda zai ƙara fito mana yanda yake lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to akwai buƙatar mu san me ya sabbaba yakin. Shi ma za mu yi bayanin ne a takaice tunda ba muna magana bane kan yakin. Sababin da gabanin mu yi magana kan sababin yaki din, akwai abin da ya kamata mu yi bayani a kansa kamar shimfiɗa. Ita wannan kabila na Banul Mustalik kabila ce wacce take yar ba ruwana, kabila ce wacce take yar ba ruwana. Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san mushrikai na Makka Qurayshawa sun hana shi sakat musamman bayan rasuwan babbansa. Babban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta goma bayan fara masa wahayi. Sannan matarsa ita ma ta rasu shekara ta goma bayan fara yi wa Annabi wahayi. Kuma su ne mutum biyu da suke ba da kariya wa Annabi daga sharri da makirci da makida na mutanen Makka. To lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar waɗannan mutane guda biyu, sai mutan Makka suka yi ca a kan Annabi kamar za su cinye shi ɗanye. Suka hana shi sakat, da'awar tasa ma suka yi hana shi, suka tsangwame shi. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ƙoƙarin mafaka inda zai je ya samu kariya da kula don ya yaɗa da'awarsa ya isar da saƙon Ubangijinsa. To shi ne Allah ya masa taufiki, mutan Madina suka fahimci da'awarsa ya koma garin Madina. To amma fa mutanen Makka ba su daddara ba, duk da Annabi ya koma Madina ba su ƙyale shi ba. sun yi tabinsa suna yakansa a garin Madina. To waɗannan kabila na Banul Mustalik su sai suka zama ƴan baruwana. Ba sa fada, ba sa gaba, ba sa kiyayya wa annabi, ba sa nuna masa kiyayya da shi da musulmi. Duk da cewa gashi sun fi kusa da garin Makka. Abu na farko kenan. Abu na biyu su ma mushrikai ne. Kamar yadda mutan Makka mushrikai ne, su ma mushrikai ne. Kaga da ya kamata tunda mutan Makka suka yi ta akan annabi, tunda annabi ya ce babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai, kar a hada shi da abokin tarayya. Su kuma suna da ababen bauta ba iyaka. To kaga wannan ya hada su fada da annabi. To da ya kamata tunda Banul Mustalik su ma suna da alloli daban-daban. Akwai gunkin Manata wa Manata Salisatul Ukhra. Gunkin a gurin su yake. Akan je gurin su ayi a niki gari ta kanan zan aje gurin wannan gunki a ziyarce shi. Gunkin Manata. Kaga yanzu addinin su daya ne kenan da mutan Makka. Amma duk da addinin su daya ne, sannan kuma sun fi kusa da garin Makka. Wannan da yasa su sun kulla gaba tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai zama tsakanin su da Annabi salamun salama. Babu fada, babu gaba, babu kiyayya tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Bayanan da muka yi a baya na cewar gunkin Manata a gurin su yake. Wannan ya sa musuluncin su yayi jinkiri, ba su shiga musulunci da wuri ba. Saboda wannan gunki da yake wannan guri ana zuwa a girmama shi. Zuwa a girmama shi kuma yana sa su samu amfani. Amfani na aljihu. Duk lokacin da aka zo girmama shi za a zo da kyauta. Za a zo da haraji, sukan sa haraji ma ga duk wanda zai shiga gare shi. To kaga wannan sai zama sun samu hanyar me? Hanyar shigan abun hannu. To wannan zai sa ba za su karbi musulunci ba, suna ganin sun karbi musulunci kamar sun samu koma baya, sun samu cikas. To amma duk da haka sun zauna lami lafiya tsakanin su da Annabi babu gaba. Sai dai su basa bin addinin Annabi, suna bin addinin mutan Makka. Sannan kuma bugu da ƙari da su da mutan Makka akwai yarjejeniya. Za su taimaki mutan Makka akan abokan gabansu, sannan kuma mutan Makka su ma za su taimaka musu. To inda aka fara samun takun saka tsakanin su da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to anan ne za mu fito da mi sababin da ya haifar da yakin Banul Mustalik, ghazwatu Banul Mustalik. Sabubban da malamai suka ambata guda biyu ne. Akwai sababi ba na kai tsaye ba, akwai kuma sababi na kai tsaye. Sababin da ba na kai tsaye ba shine lokacin da mutanen Makka suka yi kwamba, suka yi tanadi, suka yi shiri za su je su yaƙi Annabi a shekara ta uku bayan hijira, don su mai da martanin abin da Annabi ya musu a shekara ta biyu bayan hijira. Mun gane wannan bayani. Annabi a shekara ta biyu ba ya yaƙe su ba yaƙin Badar, kuma ya yi nasara kansu. Su kuma sai suke so su yi sirama, su yi ramuwar gayya, shine suka fita yaƙin Uhud. To da suka tashi fita yaƙin Uhud, wannan kabila da take ƴar baruwana, kabilatu Banul Mustalik, sai ta shiga ta taimaka musu. Da ita aka tafi Madina cikin Ahabish. Ai mun yi bayanin Ahabish wancan makon da ya gabata. Ahabish muka ce wata kabila ce wacce ta kulla yarjejeniya tsakaninta da mutanen Makka a jikin wani dutse da ake kiransa Jabalun Habashiyun. Ana ka kulla yarjejeniya tsakaninsu da mutan Makka. To da mutan Makka suka tashi tafiya yakan Annabi, ramuwar gayya na abin da Annabi ya musu a Badar, sai Ahabish suka shiga cikinsu. Su kuma Banul Mustalik sai suka shiga cikin Ahabish, Ahabish suka shiga cikin Quraysh, sai aka tafi Uhud, aka je aka yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kun ga wannan Annabi ya kiyaye wannan cewa cikin al'ummar da aka zo aka yake shi a garin Madina, aka kashe masa wasu cikin sahabbansa, aka yi masa rauni da shi da wasu daga cikin sahabbansa, akwai kabilar Banul Mustalik. Annabi ya kiyaye wannan, amma bai dau mataki ba, sai ya kyale su. Kamar dai yanzu sun yi na farko an tara musu. Shi yasa malamai suka ce sabubban da suka sa Annabi ya fita yake su sabubba biyu ne. Na farko ba kai tsaye ba, to wannan shine sababin da ba na kai tsaye ba, indirect. To sai sababi na biyu wanda yake sababi na kai tsaye. Bayan an je an yi yaki na Uhud an dawo, sai suka ga ai yanzu Quraysha sun yi nasara kan Annabi, saboda ai an kashe kusan mutum 70 a sahabban annabi wanda ake kiran su shuhada Uhud wanda aka burne su a filin Uhud yawanci idan an je aikin umra an ziyarci Madina ba ana zuwa a ziyarci shuhada Uhud ba akan je a ziyarce su suna nan a Uhud kabar kaburburan su suna nan an dan kewaye da yar katanga an sa kofa hakan nan ko an yi fencing an kewaye an yi yar katanga saman katangan sai aka sa fence aka kewaye gurin aka sa gate jikin katanga din to da suka ga an yi nasara kan annabi sai suke ga to ai yanzu kaman an samu lakon annabi sallallahu alaihi wasallam da suna tsoron sa sun ga yana yaki da wanda ake ganin su masu fada aji masu karfi masu kwarjini sune Quraishawa to wannan sai sa da ake tsoron annabi din ko musamman da aka yakin Badar aka ga annabi yayi nasara kansu to kowa sai ya shafa kansa ruwa sai ake taka tsantsan kar yaki ya hada wata kabila da annabi tunda annabi ya yaki Quraishawa yayi nasara kansu to waye kuma yake ga shi zai iya nasara akan annabi in har annabi zai yi nasara kan Quraishawa tunda Quraishawa ana ganin ta kabila ce wacce take da izza mai buwaya wacce in ta fadi kowa sai ya shuru ba wanda yake tanka mata to tunda annabi ya nasara kanta ai annabi ba kan wallasa bane to amma da suka je kuma aka yi nasara kan annabi duk da wani daga cikin malaman mu professor ne a tarihin musulunci Dr. Muhammadu Al-Awaji shi a ra'ayinsa yakin Uhud da aka yi ma ba a yi nasara kan annabi ba shi yana ga yakin Uhud wannan ma nasara ne musulmi suka samu kuma ya zayyano dalilansa amma a zahiri kaga an kashe wasu daga cikin sahabban annabi da basu gaza mutum 70 ba kuma annabin karan kansa an masa rauni sannan wasu daga cikin sahabbansa an musu rauni shi yana daukan yakin Uhud nasara ce ga musulmai ba da bai dauke ta an yi nasara kansu ba a su suka yi nasara wani daga cikin malaman mu har yanzu yana nan a raye yana da littattafai da ya rubuta a bangaren tarihin musulunci magazi waqidi kamar shine yayi ta hakikinta yayi ta hakikin magazi na waqidi kuma yana cikin manyan malamai na tarihi ya rayu karni na 2 zuwa karni na 3 to da suka ga su banul mustalik da suka ga an yi nasara kan annabi a yakin Uhud sai suke ga ai yanzu an samu lakon annabi da suka dawo garin su ai mun yi bayanin garin su ko za a tuna garuruwan su da muka ambata dazu dama bayanin da nayi shine ire-iren garuruwan da ba garuruwan ka ba yana da wahala in ba ma abota ban fannin ba wanda suke karatu a fannin yana da wahala rike kamar yadda su ma garuruwan mu zai musu wahala mun ce Qudayd da Usfan ko wani ma za ga furtawan zai masa wahala ba ma rikewa ba balle a je gandun rikewa to da suka koma garuruwan su sune garin Qudayd da garin Usfan sai shi shugaban waɗannan kabila ko ta kabila zaka ga tana da shugabanta Al-Haris bin Dirar da ya ga wannan nasara da aka yi akan annabi sai ya ga a to ai yanzu mu ma in muka yi kwamba muka tanadi makamanmu da tawaganmu za mu iya zuwa mu yaki Muhammadu kenan dai duk yanda ka kai ga amin kullar yarjejeniya da aminci tsakaninka da kafiri ba zai baka amana ba shi yasa mu san wannan su banul mustalik ai mun ce a farkon al'amari akwai zaman lafiya tsakaninsu da annabi sai dai kuma da yake mushrikai ne ba zai dore ba dole suna layin yan uwansu mushrikai shine duk inda kafiri yake yana layin dan uwansa kafiri duk yanda zai nuna maka taimako ko agaji ko soyayya amma na ciki yana ciki na zuci yana zuci ba son ka yake ba duk inda kafiri yake ba son musulmi to shi yasa zaka ga wauta na wasu daga cikin musulmai da zaka ga wai dabi'u da al'adu na kafirai na burge su wallahi ba son ka suke ba duk inda kafiri yake ba son musulmi in har kaga ya so ka to ka shiga addininsa in har kaga kafiri ya so ka to ka shiga addininsa walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba za su taba yadda da ku ba sai kun bi addininsu duk abin da za ku yi wajen dan su yadda da ku kurungumi al'adunsu, kurungumi harshensu ɗari bisa ɗari, duk wani abu da suke ya zama yana burge ku, kuma ku kofo ku zo kuna kwaikwai, wallahi ba za su so ku ba. Sai har in kun shiga addininsu, in har kun ga sun so ku, to kun shiga addininsu. In ba addininsu kuka shiga ba, ba za su taɓa son ku ba har abada. Duk abin da za ku yi don ku burge su, wallahi ba za ku burge su ba. A zahiri za su nuna kun burge su, amma kuma na zuci yana zuci. Kullum planning ɗinsu ya za su yi su rusa ku, ya za su yi su ruguza ku, ya za a ce babu ku, an shafe ku, ba aman ku, ba labarin ku a ban ƙasa. Bi yanda za ku yi don ku yaddar da su, ba ku yaddar da su ba. In ko kun ga kun yaddar da su, to kun shiga addininsu. To su waɗannan ƙabila na Bani al-Muttalib, tunda ba musulmi ba ne, kaga zaman lafiyan ba zai ɗore ba. To yanzu da ya ga an je yakin Uhud, an yi nasara kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi da sahabbansa, an dawo, sai fara kwaɗayin ya je yaƙi Madina, ya je yaƙi Annabi, sai dinga ƙoƙarin tanadi na haɗa makamai a ɓoye. Annabi bai sani ba, yana ƙoƙarin haɗa mayaƙa cikin ‘yan ƙabilarsa, sannan kuma bai tsaya iya nan ba, sai dinga bibiyan ƙananun ƙabilu da suke makwabtaka da shi. Yana nuna musu cewa Annabi ba komai ba ne, za a iya zuwa a karya shi, za a iya nasara kansa. Kaga kenan yanzu yana kwaɗaitar da su su fita su je su yaƙi Annabi, shi ma ga shi fa yana shirin zuwa yaƙan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To Annabi sai ya zargi wani abu a kai kawansa da shi da ƙabilun da suke ariyan gurin, sai ta da ɗaya daga cikin sahabbansa da ake kiransa Buraidatu ibn al-Husayb, Buraidatu ibn al-Husayb, ya tura shi ya je ya tabbatar masa da aniyarsu, saboda kar Annabi ya je ya afka musu ba su ci ba, ba su sha ba. Annabi baya haka, ko kai ba musulmi ba ne, Annabi yana ma adalci. To shi yasa Annabi dan yayi abin bisa hujja da dalili, ya zama bai zalunce su ba, sai ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa, Buraidatu ibn al-Husayb al-Aslami, ya tura shi ya je a cikin sirri ya gano yaya shin zargin da yake akan wannan ƙabila ta Banul Mustalik na tanadi da shiri da take ta zo ta yaƙe shi da gaske ne. Wannan sahabi ya tafi, inda an ce al-harbu khudu'a, da yaje sai bai nuna musu ya zo leƙen asiri ba ne, ya zo bincike ba ne, sai nuna musu ya zo ya agaza musu ne, tunda ai yaƙi ɗan yaudara ne. Sai suka sakankance da shi, suka ci gaba da shirinsu, ya tabbatar cewa tabbas suna shiri, suna tanadi su je su yaƙi Annabi a Madina. Sai kuma ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewar abin da kai zato kake zargi game da ƙabilar Banul Mustalik, zarginka tabbas haka ne ya Rasulullah, suna can suna shiri suna tanadi su zo su afka wa Madina su yaƙe ka. To Annabi da ya ga haka sai ce, to bari shi ya riga su, kafin su zo su yaƙe shi, shi bari ya fara ya je yaƙe su. To wannan shine sababin gazwatu Banul Mustalik, wanda yake na kai tsaye direct, kaga wancan ba na kai tsaye ba, na farko sun fita sun taimakawa mutan Makka wajen yaƙansa a Uhud, nan bai fita ya yaƙe su ba, ya tara musu wannan. Abu na biyu kuma, sai suka ga tunda yanzu an yi nasara kansa, ko su ma za su iya zuwa su yi nasara kansa. To wannan ya sa shugabansu Al-Harith bin Abi bin Dirar ya yi ta tanadi, yana shiri yana tara mayaƙa, yana shirya su. Annabi kuma ya zargi haka, Annabi Allah ya bashi tunani da hangen nesa da basira, ba labari aka kawo masa ba cewa Banul Mustalik suna so su yaƙe ka, da labari aka kawo masa, ai kaga yana da garanti. To dan ya tabbatar da zargin da yake, shine ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa Buraidatu al-Aslami ya je tabbatar masa zargin da yake haka ne, ya je tabbatar masa cewa haka ne. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi da sahabbansa ranar Litinin 2 ga watan Sha'ban a shekara ta 6 bayan hijira. Ya fita da mutum kusan kimanin 700, ya tafi da su sansanin ko garin wannan ƙabila ta Banul Mustalik. Wasu daga cikin malaman tarihi kuma suka ce shekara ta 5 ne, shekara ta 5 bayan hijira. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je, ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, sai ya afka musu, saboda mutane ne da da'awar musulunci ta isa gare su. Da Annabi ya je, sai ya same su a inda ruwa wani ruwa ruwa da suke shayar da dabbobin su su ma su sha ruwan da ake kiran sa muraisi yaje same su a wannan guri ba shiri ba tsammani kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya afka musu kaga da sun san annabi zai zo ai za su riki makaman su su shirya dan kare kansu to amma sun sakankance suna ɗiban ruwa suna shayar da dabbobin su annabi yaje same su a wannan guri da ake kiran sa al-muraisi shi yasa yakin ya zama yana da me sunaye guda biyu ana kiran sa ghazwatu banil mustalik kuma ana kiran sa ghazwatul muraisi ana kiran sa ghazwatu banil mustalik saboda an yaki wannan kabila din sai aka kira shi da yakin wannan kabila ita kabila annabi ya yaka an kira shi da ghazwatul muraisi saboda a inda suke shayar da dabbobin su su ma su ɗebi ruwan amfani anan annabi ya afka musu to sai aka kira yakin da sunan gunda annabi ya afka musu kaga kenan yakin yana da suna guda biyu na farko sunan kabilar an yi laƙabi wa yakin da sunan kabilar da annabi ya yaka banul mustalik na biyu kuma sunan gurin da annabi ya je ya afka musu wannan shi ita ce riwayar Imam al-Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya afka musu ba tare da sun sani ba riwayar waqidi kuma ta bayyana cewa a'a sun san da tahowan annabi kuma sun zauna cikin shirin su har zuwa lokacin da annabi ya iso wannan guri suna cikin shiri da ya iso ma sai da aka gwabza yaki tsakanin sa da su daga ƙarshe yayi nasara akan su aka kashe wasu daga cikin su sannan kuma wasu suka tsere aka ɗebi ganima aka kama kamammun yaki wannan ita ce riwayar waqidi sai dai kuma riwayar Bukhari za ta fi rinjaye saboda ita riwaya ce ingantacciya shi waqidi malaman hadisi sun bar amfani da riwayoyinsa ko ba sa amfani da riwayoyinsa to kaga shi kuma Imam al-Bukhari ai an yi ittifaki malaman hadisi akan ingancin riwayoyinsa to shi yasa riwayar Imam al-Bukhari da take bayyana cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je afka musu ba tare da sun shirya ba tafirin jaye akan riwayar waqidi da take bayani cewar ai sun san da zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ma sun yi shiri kuma da Annabi ya iso an gwabza yaki tsakanin sa shi da su daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya bada nasarawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan takaitaccen bayani game da wannan yaki gabanin mu je mu karanta gudumawa da korawa da sayyidina Umar ya taka wanda zai fito mana da yanda yake lazumtar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai na bukatar mu duba natijar wannan yaki din saboda muhimmancin ta saboda tana da alaka da ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato sakamakon yakin sakamakon da aka fita da shi na wannan yaki da aka yi na banul mustalik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je auka musu a inda suke shayar da dabbobin su suke ɗiban ruwan amfanin su wanda ake kiran gurin da al-muraisi natijar wannan yaki na farko annabi Allah ya ba shi galaba kan waɗannan kabila ta banul mustalik da suke shiri su je su yaki garin madina natijar yakin na biyu annabi ya samu da shi da sahabbansa sun kashe mutum goma a yakin wannan yaki na banul mustalik sun samu sun kashe mutum goma saura kuma sun tsere sai wanda ba za su iya gudu ba cikin mata da ƙananan yara su ne aka samu aka kama sai zamanto an samu kamammun yaki masu tarin yawa tunda ba a san cewa annabi zai zo ba kaga wannan ita ce riwaya mafi rinjaye da an san zai zo za a bar mata a gida da ƙananan yara to amma ba a san zai zo ba mata sun fito wasu sun fito hutawa wasu sun fito ɗiban ruwa wasu sun fito sana'a wasu kowa da irin bukatarsa ba san da zuwan annabi ba to shi yasa da aka kare yakin aka samu mata masu tarin yawa aka kama da ƙananan yara sai suka zama kamammun yaki sai zama cikin waɗanda aka kama akwai matar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aura Juwairiyya bintul Harith ita Juwairiyya ƴar shugaban kabilar banul mustalik shi Harith da yayi ta tattara ƴan kabilarsa aje a yaki Madina to yarsa Juwairiyya tana cikin waɗanda aka kama a wannan yaki to da aka kama su aka taho da su Madina aka raba wa mayaka ya zama me kamammun yaki sun zama bayi yanzu an rarrabawa sahabban annabi kowa an bashi rabonsa to ita juwayriya sai ta fada cikin rabon Sabit bin Qais bin Shammas. Wata riwayar kuma ta nuna cewa a ba cikin rabon Sabit ta fada ba, ta fada cikin rabon kanin Sabit bin Qais bin Shammas. To da ta fada cikin rabon Sabit ko rabon kanin sa, sai ta ga ita fa ta fito daga babban gida ne. Babanta shine shugaban kabilar, bai kamata a ce ta yi zaman bauta ba. To shine ta samu ubangidan nata wanda ta fada karkashin sa, cewa ya taimaka mata, ya rubuta mata cewa zuwa lokaci kaza za ta kawo kudin da za ta fanshi kanta. Almukataba kenan ko? Ubangida ya rubuta wa bawansa cewa daga nan zuwa lokaci kaza na yarje maka ka biya kudi wanda kimarsa ta kai kaza, wanda in ka biya zuwa lokaci kaza kai ka zama intaci. To sai suka yi wannan da ita da Sabit bin Qais. Bayan sun kammala sai ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan riwaya ce da Imamu Ahmad ya fitar da ita cikin Musnad dinsa, riwaya wacce take mai kyau. Ta hanyar Ibnu Ishaq aka samu riwaya shi kuma Ibnu Ishaq a gurin malaman hadisi idan da yi an'ana ba, an'ana shine yace anwani in bai yi an'ana ba, in yace haddathana, in ya sarraha ta hadith yace haddathana fulan, to riwaya sa karbabbiya ce gurin malaman hadisi. Amma idan yace an fulan, riwaya sa ba karbabbiya bace mai rauni ce, saboda shi mudallis ne, yana tadlisi. To tunda yana tadlisi, idan yayi an'ana akwai tsammanin cewa da yayi an fulan din ba lalle bane fa ya zama ya hadu da fulan din. Amma in yace haddathana, kaga kenan ya hadu da shi ya bashi labari. To sai zama riwayar sa idan ya zo da lafazin haddathana, riwaya ce karbabbiya. In kuma ya zo da lafazin an, riwaya ce mai rauni. To a wannan hadisa da muke bada labari, hadisi ne na Aisha ummul mu'minin Allah ya yarda da ita, ita ce take bada labari cewa Juwayriya bintul Harith lokacin da aka dawo daga yakin Banul Mustalik, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa ganima da kamammin yaki, sai ta fada cikin kasan Sabit bin Qais bin Shammas. Wannan riwayar ta Ibnu Ishaq ce, kuma yayi amfani da sigar haddathana, shi yasa riwayar ta zama riwaya wacce take hasana. Imamu Ahmad ya fitar da ita cikin Musnad dinsa, Imamu Al-Hakim ya fitar da ita cikin Mustadrak dinsa. Aisha take bada labari da ta fada cikin kasan Sabit, sai ta nema a gurin Sabit ya mata alfarma, tunda ita ta fito daga babban gida, babanta shine sarki ko shugaba na kabilar Banul Mustalik, abun kashe ne kuma yanzu a ce tana karkashin wani a matsayin baiwa. To ya taimaka mata mana ta fanshi kanta, shine ya rubuta mata zuwa lokaci kaza in ta kawo kuɗi da kimarsa ko adadin sa ya kai kaza, ita ta zama intaciya. To ita su nemo wannan kuɗin ma har yanzu aiki ne, kwadago za ta je ta yi, kaga ita ne daga babban gida ta fito, shara za ta je ta yi, me za ta je ta yi, wani hanya za ta bi ta nemo kuɗin, wannan shi ma sai zama aiki. Sai ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, take ce masa ya Rasulallah, shine malamai suka ce tunda ta ce ya Rasulallah kenan lokacin da ta zo ga Annabi ta zo tana cikin musulunci, yaushe ta musulunta kenan? Suka ce zai iya yiwuwa bayan kama su shikenan sai ta musulunta, ko kuma bayan ta shiga karkashin kasan Sabit sai ta musulunta. Tunda sanda ta zo gurin Annabi da ta ce ya Rasulallah, dalili ne da ke nuna cewa musulma ce, ta yadda cewa shi manzon Allah ne, saboda su saura wanda ba su yadda shi manzon Allah ba ne, ko sun zo magana da shi Muhammadu suke cewa ba sa ce ya Rasulallah. To ita da ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya Rasulallah, inni Juwayriya bintul Harith, ta ce ya manzon Allah, ni sunana Juwayriya ƴar Harith bin Abi Dirar sayyidu qaumi, ni sunana Juwayriya ƴar Harith dan Abi Dirar wanda shine shugaba cikin mutanensa. Yace kuma gashi bala'i ya same ni kamar yadda kake gani ya manzon Allah. Wani irin bala'i ne ya same ta? Ta fito daga gidan sarauta kuma a sata ta zama baiwa? Haka ga wannan babban bala'i. Lokaci guda reshe ya juye da mujiya sai take ta rasulullah ga bala'i ya same ni wanda bai kuye gare ka ba koyayye bane gare ka wannan yasa nazo gurin ka nake nema ka taimaka min akan rubutu da ubangida na yayi cewa zuwa lokaci kaza idan na kawo dukiya wadda kimarta ko adadinta ya kai kaza ni entaciya ce ka taimaka min mana in samu in kai masa in samu na zama entaciya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai bijiro mata da shawari ce to shin bazan bijiro miki da abun da yafi hakan alheri ba in biya miki wannan abun kuma in aure ki tace na amince ya rasulullah to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya mata wannan dukiya da suka yi za ta kai wa Thabit take sai annabi ya aure ta sahabbansa sai suka ji labari gashi fa abin da ya faru annabi ya aure ta ta zama mata annabi to sai zama duk wani wanda aka bashi kaman me cikin kamammun wannan yaki sai ya yanta shi atake suke cewa to ai wayannan sun zama surkan annabi bai kamata mu ci gaba da rike su a matsayin bayi ba atake sai kowanne ya yanta bai wanda aka bashi shine Aisha Allah yarda da ita tace ita tunda take a duniya bata taba ganin matar da ta zamanto mai albarka wa al'ummar ta kaman Juwairiyya ba saboda an wayi gari an yanta yan gida daban-daban har gida 100 ba wai mutun 100 ba gida daban-daban har gida 100 shi yasa da aka zo bayani dangane da mutanen da aka kama cikin kamammun yaki Imam al-Waqidi yace sun kai 200 Imam al-Zarqani yace sun kai 700 to shine da aka tashi hada waɗannan ra'ayoyi guda biyu ai kamar ra'ayoyi ne guda biyu wanda sun yi karo da juna Waqidi ya ambata cewa an kama kusan mutum 200 Imam al-Zarqani ya ambata cewa an kama kusan mutum 700 sai aka ce a tayi Waqidi yana nufin an kama mutanen an kama gidaje daban-daban kusan 200 wanda a gida ɗaya zaka iya samun mutum 30 ko 40 wanda in an irga yawan su zasu iya kawo mutum 700 mun gane bayanin sai zamanto bayanin da shi Waqidi yake kaman yana bayanin gidaje 200 ne ba wai adadin mutane ba bayanin da shi kuma Zarqani yake yi cewa 700 mutane ne kenan adadin mutanen da aka kama cikin kamammun yaki an kama mutum 700 kaga ba karamin adadi aka kama ba to sai zamanto lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta duk wanda aka bashi baiwa cikin Banul Mustalik sai yanta ta kenan dai idan mun dauki abin da yazo cikin riwayar Imam Zarqani cewa mutum 700 kenan an yanta mutane kusan 700 saboda ne saboda auren Juwairiyya da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi shi yasa Aisha tace ita bata san matar da ta zamanto mai albarka cikin al'ummar ta kaman Juwairiyya ba to wannan kadan daga cikin natijar wannan wa'a wannan yaki da ya auku na Banul Mustalik sannan malamai sun ambaci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ganimar da ya samu ta raquma ya tafi da raquma guda kusan wanda ba su gaza raquma 2000 ba raquma 2000 raqumi ɗaya ba karamin daraja yake da shi ba a wancan zamani wanda yake da raqumi ɗaya ana ganin shi mawadaci ne to a wannan yaki da Annabi ya je yaki wannan al'umma ya tafi da ganimar raquma 2000 sannan ya tafi da ganimar dabbobi kananun dabbobi tumaki da awakai 2500 kaga ba karamin ganima aka samu a wannan yaki da aka yi na Banul Mustalik ba akwai wani point wanda yake da muhimmanci da yake da alaka da wannan yaki din tunda mun yi bayanin yakin ko muna bayanin natijar yakin gabanin mu je kan abin da muke so shine a wannan yakin an soki wani daga cikin musulmai wanda ya fito daga kabilar Banu Kal wanda ake kiransa Hisham bin Subaba wanda kuma ya soke shi cikin musulman yake yayi tsammanin cewa shi yana cikin abokan gaba ma'ana yayi tsammanin cewa shi wanda ya soka din yana cikin Banul Mustalik sai aka wayi gari kuma yana cikin tawaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa Hisham bin Subaba ya soke shi yana sukan sa atake fadi ya mace sai zamanto an samu ɗaya cikin tawaga annabi da ya mutu kuma waye kashe shi ɗaya ne daga cikin tawagan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kashe shi kuma ya kashe shi bisa kuskure ya dauka yana cikin banul mustalik ashe yana cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waye ya soke shi ya mutu ɗaya daga cikin mutan madina ɗaya daga cikin al-ansar shine ya soke shi ya mutu yana cikin kabilar ubadata bin samit ubadata bin samit mun san yana cikin al-ansar to shi wannan wanda ya soki hisham bin subaba kuma yana cikin mutan makka al-muhajirun wanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina suka karbi musulunci gurin annabi a wasu ma malaman suka ce a tare da annabi yayi hijira ya karbi musulunci tun annabi yana makka kafin ya dawo madina yayi hijira tare da annabi ya dawo garin madina annabi ya fita yakin badar ya fita tare da annabi annabi ya fita yakin uhud ya fita tare da annabi wannan yakin ma da annabi ya fita yazo fita ya fita tare da shi to sai aka samu akasi ɗaya daga cikin al-ansar cikin kabilar banu najjar ya dauka cewa shi wannan hisham bin subaba din yana cikin banu al-mustalik sai kai masa harbi da kibiyarsa yayi dace ya same shi sai aka waye gari kuma yana cikin tawaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to matsalar da aka samu ita ce dan uwansa Maqis bin Subaba shi mun ce sunansa Hisham bin Subaba ko dan uwansa Maqis bin Subaba shi bai musulunta ba riwayoyi guda biyu ne suka zo mabambanta riwaya ta farko ta bayyana cewa bai musulunta ba yana Makka sai ji labari cewa ai an kashe dan uwansa waye ya kashe shi ɗaya daga cikin al-ansar mutan Madina to sai fito daga Makka shi yana cikin mushrikai fa to amma wannan zafin kisan dan uwansa duk da cewa dan uwan nasa yana cikin musulmai shi kuma musulmi dan uwansa in mushriki ne ya raba garin sa da shi sabanin mushriki shi yana fifita ta'assubanci tunda addinin bai damu da shi ba shirkar tasa yana kokarin kare ta amma ba ita ce gaban sa ba yana fifita ta'assubanci amma musulmi yana fifita musulunci akan ta'assubanci to da yaji labarin kisan dan uwansa Hisham bin Subaba sai ni kogari daga Makka ya taho Madina da yazo Madina sai yazo ya ce ai shi yazo ya musulunta ne shikenan ya karbi musulunci ya shiga musulunci bayan ya shiga musulunci sai ya ce to yana nema a bashi diyya na dan uwansa da aka kashe shine annabi ya tura wani daga cikin sahabbansa suka tafi gurin kabilar shi wanda yake kisa din tunda ba a san wane ne ayyananne yake kisan ba cewa su kabila in sun san wanda yake kisa a zakulo shi yayi maza ya bada diyya ga dan uwan wanda aka kashe yazo in kuma ba su sani ba su kabilar su bada diyya to da aka je aka nemi diyya aka bashi shi wannan dan uwana Hisham bin Subaba musulmi da aka kashe dan uwansa kuma muka ce mai sunansa Maqis ko Maqis bin Subaba da aka bashi diyya ya karbi diyya sai ya zauna a Madina yayi ta bincike yana bibiya har ya gano waye ya kashe wannan dan uwa nasa sai je kashe shi kaga ya karbi diyya na farko na biyu kuma ya je ya kashe wanda yayi kisan tare da cewa ba da gangan yayi kisan ba ya kashe shi ne ya dauka cewa yana sahun mushrikai ya kashe shi kaga ai iya abin da za a yi shine a bada diyya shine kisa ne na kuskure bai zama kisan ganganci ba to sai ya gano shi ya je kashe shi da ya kashe shi sai ya ridda sai gudu ya koma garin Makka wannan ita ce riwaya ta farko da wasu malamai suka kawo riwaya ta biyu kuma suka ce asali ma dama musulmi ne to lokacin da aka kashe wannan dan uwa nasa sai ya nemi diyyar dan uwan da aka bashi diyyar dan uwan sai yayi kokari ya binciko wanda ya kashe dan uwan nasa sai ya kashe shi sai ya ridda sai ya gudu Makka to akan sa ne Allah madaukakin sarki ya saukar da wa man yaqtul mu'minan kamar yadda Imam Tabari ya kawo cikin tafsirin sa akan shi wannan mutumi aikan da yayi akan sa Allah ya saukar da ayar wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima akan sa aka saukar da wannan ayar kamar yadda Imam Tabari ya kawo cikin tafsirin sa to annabi da labari ya iso shi sai ransa ya baci sosai sai ya ce duk inda aka samu Maqis a kashe shi ko a cikin Makka aka same shi ai mun san ba a kisa cikin Makka annabi yace ko cikin makka aka same shi a kashe shi ko cikin dakin ka'aba aka same shi yana ya rungume dakin ka'aba tsakanin sitirar dakin ka'aba da dakin ka'aba a kashe shi wannan yana cikin mutane guda 7 da annabi yace duk inda aka same su a kashe su saboda abin da yayi yayi babban ta'asa na farko yazo ya karbi diyya na biyu ya bayyana shi musulmi ne yayi ridda na uku ya kashe musulmi kaga yayi ta'asa guda uku me zai sa karbi diyya in ya san zai zo ya dauki fansa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi fathu makka yace duk inda aka ga mutane guda 7 a kashe su wannan yana daga ciki makis amma ɗaya daga cikin mutane guda 7 din shi Allah ya tarfa garin sa nono habbar shi kuma habbar ta'asan da yayi yayi ta'addanci wa yar annabi zainab yayi ta'addanci wa yar annabi lokacin da ta fita daga garin makka za ta yi hijira ta koma madina ta koma gurin mahaifinta sun rabu da mijinta mijinta bai shiga musulunci ba annabi ya ce to ya bar masa issa ta taho daga makka ta dawo madina ta fita akan abin hawanta shi wannan habbar yaje ya tsori tata da ciki a tare da ita ta fado kan dutse wannan ciki ya zube ta masuma shine labari ya iso annabi annabi ya ce to duk inda aka ganshi a kashe shi to shine da yazo fathu makka yace da shi wannan wanda yayi ta'addanci wa yarsa zainab duk inda aka ganshi a kashe shi sannan shi wannan makis shi ma duk inda aka ganshi a kashe shi sai dai shi wancan da ya ta'addanci wa annabi sai Allah ya tarfa garin sa nono sai musulunta gabanin a cin masa kuma yazo ya shedanta musuluncin sa gaban annabi sai annabi ya masa afuwa shi kuma wannan makis da muke magana kansa bin subaba sai aka same shi tsakanin safa da marwa sabon annabi take suka kashe shi kaga shi daga nan labarin sa ya kare a gurguje bari mu duba wannan misali da mawallafin littafin ya kawo mana da yake da alaka da wannan yaki na banil mustalik yace kana lil faruqi mawqifun mutamayyizun wa natruku shahidan iyanan yuhki lana ma shahadahu qala jabir ibn abdullah al ansari kunna fi ghazatin fakasa'a rajulun من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصاري وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه wannan ita ce rawar da sayyidina Umar ya taka a wannan yaki yakin banul mustalik yace kana lil faruq mawqifun mutamayyiz sayyidina Umar yana da mawqifi wanda yayi fice a wannan yaki na banul mustalik wanda zai fito maka da yanda yake lazumtan annabi baya rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ratruku shahidan ina ganin akwai gyara da ya kamata a yi shahidan iyanan yuhki lana ma shahadahu yace bari mu bar wanda ya gani ido da ido abin da ya faru ya ba mu labarin abin da ya gani wa kenan jabir yace qala jabir ibn abdullah al ansari jabir dan abdullah mutumin garin madina jabir yana cikin wadanda suke da tarin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mun san akwai mutum 7 cikin sahabban annabi wanda ba wanda ya kai su yawan haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to jabir yana daya daga cikin su har ma an samu cikin sahabbai wanda suka yi riwayan hadisai daga gurin jabir dan abdullahi Allah ya yarda da shi
ya halarci yaƙuƙuwan da annabi ya yi banda Badar da Uhud. Yaƙin Badar da Uhud mahaifinsa ya hana shi ya halarta. To mahaifinsa shi kuma ya yi shahada a yaƙin Uhud. To tunda mahaifinsa ya yi shahada shi kenan sai ƙofa ta buɗe masa. Ya samu daman halartan yaƙuƙuwa waɗanda annabi yake fita. Shi kuma mahaifinsa dalilin da ya sa yake hana shi fita yaƙi tare da annabi saboda shi ƙarami ne. Annabi ma karan kansa ya hana wasu daga cikin sahabbansa ƙananu fita yaƙi saboda sun yi karanta. Abdullahi ɗan Umar yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida su a wani yaƙi cikin yaƙuƙuwan da ya fita. Jabir ɗan Abdullahi wannan hadisi daga gare shi aka samo. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin cikin sahihinsa. Yake ba da labari ya ce kunna fi ghazatin, mun kasance a wani yaƙi, shi ne wannan yaƙin da muka yi bayaninsa yanzu, ghazwatu banil mustalik. Fakasa a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar, muna hanyar mu ta dawowa daga wannan yakin mun yada zango. A gurin da muka yada zango, fakasa a rajulun minal muhajirin, sai wani cikin muhajirun, wasu daga cikin malamai sun ambaci sunan wannan wanin da aka ambata. A cikin hadisin ba ambaci kowane ne wani ba, rajulan aka ce. Fakasa a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar, wani mutum cikin muhajirun sai ya kai duka ma wani mutum cikin al ansar. Wane ne wani mutum cikin muhajirun? Wasu cikin malamai sun ce shine Jahjah bin Qais al Ghifari, shine cikin muhajirun, wato wanda ya kai duka wa ɗaya daga cikin al ansar, sunansa Jahjah bin Qais. Wasu kuma suka ce Jahjah bin Mas'ud, asali dai sunansa Jahja. To amma anan gurin Jabir ɗan Abdullahi ya ɓoye. Yawanci sahabban annabi idan abu ya ƙunshi kashe ko kuma ya ƙunshi aibantawa ko ya ƙunshi taɓa mutunci, ba sa ambatan suna, suna saye. Mu kuma daɗi muke ji mu ji an ambaci suna, wane ya yi kaza, wane ko yi zai aikata, sai a zauna a ta cin naman mutane. To amma su ba su haka. In ka ji ma sun ambaci aibu ko kuma sun ambaci wani abu da ya taɓa mutunci, ilimi ne suke so su isar. Amma ba sa sashe, ba ya cin naman sashe, ba sa gulman sashe, ba sa giba. Sabon annabi ba sa giba. Allah ya tsarkake su. To Jabir ɗan Abdullahi ya ce sun kasance a wani yaƙi da annabi ya fita, sun yada zango a wani guri. Fa kasa'a, ma'anan kasa'a shi ne duka da hannu. Ka daki mutum a mazauninsa da tafin hannu, wannan a larabci ana kiransa kasa. Ko kuma ka kai masa duka da ƙafarka a mazauninsa. Duka da ƙafa mai ake kiransa, canka ko? Hausan da na sani dai canka ake faɗi. Shi ne ka kai mutum duka da ƙafarka a mazauninsa, wannan shi ana kiransa kasa. Ko kuma ka kai masa duka da tafin hannunka a mazauninsa. To in ma ko da tafin hannu ya kai dukan, ko kuma da ƙafarsa ya kai dukan, sannan kuma ya yi dukan ba da nufi ba, mutum ne mai yawan wasa. Ka san mutum mai yawan wasa yana zuwa ma zai kai ma duka a matsayin wasa. To shi ya yi hakan ba da nufi ba, ba da nufin ya dake shi ba, ya masa hakan ne a babin wasa. To ina ga saboda ƙurewar lokaci wannan kissa ba za mu samu damar karanta ta gaba ɗaya ba, wacce ita ce za ta fito mana da yanda Sayyidina Umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Za mu jinkirta ƙarashin bayani kanta zuwa halka ta gaba. Abubuwan da muka karanta da suke dadai, Allah ba mu ikon amfani da amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.